Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Kuna kuma iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5 duka a Jamhuriyar Niger. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana, ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu da ya kasance na farko a watan Mayu, da ta kasance ranar ma'aikata a Najeriya da ake kira May Day, inda yanzu agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 10:11 na asuba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau Talata a kan wani rahoto da daraktanta ya gabata a shekarar 2015, wanda ya nuna cewa babu wasu ƙwararan alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaƙa da ƙera makaman nukiliya. Wasu tagwayen har-haren kunar bakin wake a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, sun yi sanadiyyar mutuwa aƙalla mutane 26. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara tsawon wa'adin jinkirta harajinsa a kan ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su daga ƙasashen Turai da Canada da Mexico har zuwa aƙalla wata ɗaya.
Kanin labaran kenan. Fitaccen marubucin nan na Najeriya da ya samu lambar yabo ta Nobel, Wole Soyinka, ya shawarci matasa su tashi tsaye a dama da su a harkokin siyasar ƙasar. Sai dai waɗansu dattawa suna cewa ba lalle ne ta sauya zani ba idan aka damƙa musu madafin iko, bisa dalilin cewa
ba matashi mulki bai taso ba, ba daidai ba ne. Domin matashi ba abin da yake tunanin sai yaranta. Yanzu matashi da ya zama chairman local government sai aure. Daga aure sai gida. Daga gida sai katuwar mota. Shikenan abin da yake tunani.
To, zuwa wani lokaci a shirye-shiryen namu za mu so mu ji yadda kuke kallon wannan batu. Muna kuma da rahoto akan wani hari da aka kai wa masallaci a jihar Adamawa, sai kuma batun tashin hankali da ake fama da shi a jihar Benue. Safinata Sudangi za ta dora a hirarta da Zahida Ahmed mai noman rani, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau Talata a kan wani rahoto da daraktanta ya gabatar a shekarar 2015, wanda ya nuna cewa babu wasu ƙwararan alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaƙa da ƙera makaman nukiliya bayan shekarar 2009. Rahoton shugaban hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a taƙaice, Yukiya Amano, ya gabatar da wannan rahoton ne, ya kuma kawo ƙarshen binciken da aka kwashe fiye da shekaru 10 ana yi game da zarge-zargen cewa Iran ta yi yunƙurin ƙera makaman nukiliya, abinda Iran ɗin ta sha nanatawa, ta sha masantawa. Rufe binciken na zaman wani ɓangaren yarjejeniyar da Iran ta cimma da Amurka da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus na taƙaita shirin nukiliyarta saboda ta samu sassaucin takunkumi. Mr. Amano ya lura cewa Iran ta yi wasu ayyuka da ke da alaƙa da ƙera wasu abubuwa masu fashewa da ƙarfin nukiliya kafin shekarar 2003, amma waɗannan ayyukan ba su wuce nazarin kimiyya ba da kuma samun ƙwarewar fasaha. Wasu tagwayen har-haren kunar bakin wake a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, sun yi sanadiyyar mutuwa aƙalla mutane 26, ciki har da 'yan jarida guda 9, wasu su 50 kuma sun jakkata, ciki har da 'yan jarida su 5. Ƙungiyar ISIS ta kamfanin dillancin labaranta ta ɗauki alhakin kai harin mafi muni da aka taɓa gani a kan 'yan jarida a Afghanistan. Hukumar da ke sa ido a kan 'yan jarida ta Afghanistan da ake kira AJSC a taƙaice, a yayin da take tabbatar da mummunan harin da ya shafi 'yan jarida, ta yi Allah wadai da harin da kakkausan lafazi. Wasu mata biyu 'yan jarida, ciki har da Muharram Durrani daga gidan rediyon RFERL, na daga cikin waɗanda suka mutu. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya tabbatar da mutuwar babban mai ɗaukar masa hotuna a Kabul, Shama Rai. Wasu ma'aikatan gidan rediyon RFE guda biyu, Abdullah Hanan Zai da Abubuwan Kakar, na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Hukumomin Afghanistan da waɗanda suka shaida lamarin sun ce an fara harin ne da sassafe, yayin da mutane ke yawan zirga-zirga. A lokacin ne wani ɗan ƙunar baƙin wake akan babur ya tada nakiyarsa a kusa da ofishin leƙen asirin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara tsawon wa'adin jinkirta harajinsa akan ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su daga ƙasashen Turai da Canada da Mexico har zuwa ƙalla wata ɗaya. Dama yau Talata ne shirin jinkirta harajin na ɗan wani lokaci akan ƙasashen na Turai wanda tuni ya fara aiki kan China da Japan da Rasha zai ƙari. Amma fadar shugaban Amurka ta ce ta ba mashawartan ƙasan ƙarin kwanaki 30. Dan su nemi yarjejeniyar da za a iya cimmawa. Hukumar Tarayyar Turai ta yi Allah wadai da jinkirta harajin na ɗan wani lokaci kawai. A wata sanarwa da ta fidda yau Talata, tana mai cewa Tarayyar Turai ta so ne a tattauna batun, kuma ba za ta hau teburin shawara ba da barazana. Shugaba Trump ya kira shirin harajin batun tsaron ƙasa, saboda yadda yawan kayayyakin wasu ƙasashe suka sa kayayyakin Amurka da ake kaiwa ƙetare yin tsada, kuma ba a buƙatar su sosai a kasuwannin duniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa ido a lokacin da Koriya ta Kudu ta Arewa ke rufe cibiyar gwajin makaman nukiliyarta da ke Punggye-ri. Wani mai magana da yawon Moon ya faɗa yau Talata cewa shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin da yake magana ta wayar tarho da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi alƙawarin rufe cibiyar a ƙarshen wannan watan na Mayu. Jami'an Koriya ta Kudu sun faɗa ranar Lahadi cewa Kim ya shirya zai gayyaci ƙwararru da 'yan jarida daga Koriya ta Kudu da Amurka don su kasance wurin a lokacin da za a rufe cibiyar. Wannan ci gaban da aka samu na zaman wani ɓangaren matakan diflomasiyya da suka haɗa da wani babban taro da aka yi tsakanin Moon da Kim da kuma shirin ganawar da ake yi tsakanin Kim da Donald Trump. Kotun ƙolin ƙasar Indiya ta ba manyan kotunan ƙasar umarnin gudanar da bincike cikin sauri akan fyaɗen yara ƙanana a daidai lokacin da jama'a ke nuna fushinsu akan fyaɗe da kashe-kashen yara mata da kuma wasu hare-hare akan yara ƙanana da ake yi kwanan nan. Babban alƙalin kotun ƙolin ƙasar Deepak Misra ya ba da umarnin a kafa kwamiti na binciken gaggawa don binciken ƙararraki cikin sauri, kuma a wasu kotuna na musamman za a yi yanke hukuncinsu. Kotun kuma ta ce ya kamata a samar da manyan kotuna da suka yi tanade-tanade don ƙananan yara. Yayin da rikicin siyasa a Indiya ya yi ƙamari a kan yawan fyaɗe da kisan yara ƙanana, a watan da ya gabata, gwamnatin ƙasar ta amince da hukuncin kisa a kan duk wanda aka samu da laifin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru 12 fyaɗe.
Maryam Dauda ta karanto labaran duniya. To bari mu faro takun a jihar Adamawan Najeriya, inda ɗazu-ɗazun nan aka kai wani hari a masallaci a garin Mubi da ake kyautata zaton ya janyo asarar rayuka, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda ma rahotanni daga garin na Mubi ke cewa harin kunar bakin waken ya auku ne a wani masallaci da ke kusa da ƴan Gwanjo, yayin da ake haramar sallar azhar, wanda kawai yanzu ba kuma ma tantance adadin rayukan da suka salwanta ba, da kuma waɗanda aka ma garzaya da su zuwa asibiti. Ga ma da ta bakin wasu ganau da suka bayyana min halin da ake ciki a yanzu.
Masallaci duk wanda yake ciki ka, ba zan ce ma komai ba kan, amma har ga Allah, kaga masallacin nan za ka ce ba ta bayin rafta a cikin sa. To yanzu haka asibiti general babban cikin garin Mubi ya cika da kan da jama'a, wata yoyon su pension din ma har fita da su.
To an samu asarar rayuka?
An samu asarar rayuka kware da gaske.
Yanzu wani yene, wani hali kuke ciki a waɗannan wurare naku?
Eh, to jami'an tsaro dai nan take sun zo, sannan kuma akwai Red Cross da kuma 'yan kwana-kwana suna nan dai suna aiki. sa dibe gawa su ga asibiti da kuma wanda sun kata.
Ko da ya tuntube shi kakakirun na ƴan sandan jihar Adama SP Usman Abubakar ya ko tabbatar da faruwar lamarin to amma ya ce bai da cikakken bayani a yanzu. To sai dai kuma shi ma da tuntube shugaban hukumar kai dauke a jihar Adama Usman Haruna Manforo ya ko sheda min ta waya cewa tuni ma garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti a Mobi yayin da ko jami'an Red Cross da ma sauran ƴan dauke ke bada gudumawa.
Twin Blast ne a kuma kasuwan Gonjo, masallacin kasuwan Gonjo.
Kuma ina?
To, wurin din ne to ana evacuate the first one da ya ana kan Hispanic ya gudiya wanda ya samu ya tsere sun suna security sun shiga su yi kondoni wurin. Zai wahala ga maka casualty don ka san kowa a tsorace ne kuma mutane in pieces ne ka sani a yanzu nan. Sai an watse na ke gane kawuna kafin a so man sani mutane nawa ne.
Idan ko ma za a yi tunawa ko a watan Nuwamba da ta gabata. An samu irin wannan tashin bam a wani masallaci da ke garin Namobi yayin sallar azuba inda aka samu asarar rayuka fiye da 50. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da garin Namobi da ke ma zama cibiyar kasuwanci a jihar Adama ke kara farfaɗo daga hararen Boko Haram da aka yi fama a baya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sai kuma jihar Benue inda al'umma Hausawa ta yi kira ga hukumomi su samar da yanayin da za su gudanar da harkokin kasuwancin su ba tare da tsangwama ba. Wakilin mu Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton.
A cewar sakataren kungiyar 'yan kasuwa da ke kasuwar Modern Market a cikin garin Makurdi, Sani Ibn Sani, a duk lokacin da aka samu wata matsala a ƙauyukan jihar sai a far musu, a kashe mutanensu, a kuma lalata dukiyarsu.
Duk lokacin da wani ɗan hayaniya ya faru da tsakanin kabilu ko makiyaya da manoma, sai su kabilan su ba zai su rinka afko na suna kwana mana dukiyoyi suna kashe mana mutane. Kuma ita gwamnatin jihar ba ta wani abu a kai.
To amma kun kai ko da hukumomin kun musu bayani abin da yake tafiya da kuma matakan da kuke ganin kamar ya kamata su dauka?
Hakika wancan karin da aka yi na January da aka yi na watan daya an yi har su hukumomin jihar su ce a rubuto abubuwan da aka yi a tare da sauran duka an yi an sai bawon abin da ya faru.
Takamaimai me kuke ganin ya kamata gwamnatin ta yi?
Ko abin da muke bukata shine muna bukatar tsaro ne cikakken tsaro a cikin kasuwa da kuma cikin gari.
Da na tuntubi shugaban kabilar Tibi a jihar Benue kuwa Edward Ujege cewa yayi ba wani abin da ya samu al'umar Hausawa a garin na Makurdi. Da na tambaye shi in ba abin da ya taba Hausawa a Makurdi me ya sanya har fadar shugaban kasa ta yi maganar cewa an kashe wasu al'umar ta Hausawa a garin na Makurdi sai ya ce
they can say any fabricate any lie whether to justify any atrocities that they are visiting us in Benue.
Ya ce ai za su iya kirkiro kowace irin ƙarya don su goyi bayan irin barnar da ake yi a Benue.
Come here and show me any mosque that has been there bombed. Let them show you the graves of those people.
Ya ce ki zo ki nuna min wani masallaci da aka kona su kuma nuna miki kaburburan waɗanda aka kashe. Ya ce ki gaya wa gwamnatin tarayya ta riga ta haddasa mana mummunan barna. A halin da ake ciki kuma jami'an tsaron sojan Najeriya tare da haɗin gwiwa 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya sun cafke Alhaji Aliyu Tashaku wanda suke zargi da haddasa kashe-kashen da ke aukuwa a jihar ta Benue. Alhaji Tashaku dai shi ne ya jagoranci ƙungiyar 'yan sintiri da gwamnatin jihar Benue ta kafa. A zantawata da shi a kwanakin baya, Alhaji Aliyu Tashaku ya mun bayanin yadda ya samu kanshi a jagorancin wannan ƙungiya ta 'yan sintiri.
Na fara aikin nan tun 2013 a zamanin gwamnati da ta shuɗe. An samu tashin hankali fiye da yanzu baya wanda an rasa ina ne mafita wanda ya kai soja ma sun taba gudu sun bar gwamna a daji. Sai aka kafa kwamiti na matasa wanda Miyeti Allah, National Miyeti Allah da gwamnatoci guda biyu Benue da Nasarawa suka kafa wannan kwamiti din. To kwamiti din sai aka mashi sunan Civilian Joint Task Force. Akwai matasan Fulani, akwai matasan Tibabe, akwai Jukun, akwai Sauran, duk yare da ka sani akwai a dan wannan tsakani akwai su ciki. Sannan DIG operation na police shi ya kawo ni ya ce to tunda ni Tibi ne kuma musulmi to in shugabanci wannan tafiya saboda ni zan iya tafiyar da su kuma zan iya musu adalci. To sai na karba wannan tafiya wanda a cikin wannan tafiya a lokacin nan guri na da zafi fahimtan cewa waɗannan matasan dukansu su ne waɗanda suke yaki da juna kuma galibinsu sai na san naga cewa mutane ne marasa gaskiya daga bangaren Tibin da bangaren Fulani. Sannan na fahimci cewa akwai talauci ma daga cikin yanayin wanda sai na jawo hankalin gwamnati tare da shi bada shi president Namiyeti Allah National Chairman nasu girewa shawara cewa ya shawarci su son dan a ringa biyan yaran nan.
Bincike ne kadai zai tabbatar da gaskiyar masifar da ke aukuwa a jihar ta Benue da ma sauran wurare a Nigeria. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To bari mu rufe zaskar rahotannin namu da batun damawa da matasa harkokin siyasa. Masana harkokin demokuraɗiyya da shugabanci a Najeriya na ci gaba da fashin baki dangane da yadda ya kamata alaka ta kasance tsakanin dattawa a ƙasar da suka kwashe shekaru da dama suna riƙe da madafun iko a matakai daban-daban. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana.
Kin ba yanzu bane bangarorin ke zargin juna yayin da matasan ke korafin cewa dattawan sun yi babakire akan madafin mulki. Su kuwa dattawan na cewa ne matasan sun fiye ci da zuci. Wannan ta sanya har ma wasu daga cikin 'yan Najeriya ke ganin ya kamata matasan su yi taron dangi domin kwace madafin mulkin daga tsaffin ganin cewa zaɓukan baɗi na karatowa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayero Kano ya yi fashin baki.
Plato, wanda masana kimiyyar siyasa suke kiransa father of politics, wato uba ga duk wani masanin harkar siyasa, cewa yi shugaba na koli kamata yi kada ya gaza shekara 50. Sannan su Mawardi, su Gazali, waɗanda su suka tsefe siyasar su Plato suka musuluntar da ita, wanda daga kuma rubuce-rubucen su Turawa suka to sami fikirar yadda za su tsara wannan shugabancin na zamani da ake kai wanda ake kira demokradiyya. To su ba su ambaci shekaru ba, amma suna ambatar cewar wajibi ne ya zamana wato shugaba ya koshi da ilimi, wajibi ne ya zamana ya koshi da sanin al'adun al'umma, wajibi ne ya zamana zai iya sadarwa tsakanin dattijai da matasa kuma sauran al'ummu daban-daban a cikin ƙasa. Don haka dai wato abinda yake wajibi shine a tafi da tsarin siyasa ta yadda akwai dattijai a ciki waɗanda za'a ba daidai ba za su tsawata, akwai matasa waɗanda ba za su gaji ba za su ƙosa ba kuma za su goge ya zamana sun zauna cikin shirin cewar su kuma gobe za su karɓi wancan matsayin na dattawa.
Umar Liman Dan Fulani guda cikin matasan jam'iyyar PRP a zamanin jamhuriya ta biyu a Najeriya wanda ke ci gaba da bibiyar lamuran siyasa da shugabanci na cewa
a dama aishi ba matashi mulki bai taso ba daidai bane, domin matashi ba abin da yake tunanin sai yaranta. Yanzu matashi da ya zama chairman local government sai aure, daga aure sai gida, daga gida sai katuwar mota, shikenan abin da yake tunani. Yaro ba yana zama babba ba, an sun hakura za su kai lokacin. Duk abin da kake so kai kana yaro ka ringa rubutawa kana daidaitawa har ka kai matsayinka. Yanzu shi a gari lokacin da ya shugaban kasa ai dattijo ne.
To amma duk da haka Abubakar S. Umar ya ce akwai matasa masu kwazo sai dai dattawan ne yake dakile musu karsashi.
Akwai waɗanda tabbas za su iya yin mulkin in ka ba su dama, to amma waɗanda suka ɗaure musu gindi ne ba za su fasa su tafi da abubuwan yadda ya kamata su yi ba. Magana ta gaskiya, ni matashi ne kuma ɗan talaka ne gaba da baya, ina so in ga matashi yana mulki. Waɗanda suka zo yanzu suke yin mulkin sun yi wa na baya mugunta, sun ki shi mulki. Gaskiyar magana ana shirya mutum ne, ba su yi mana wannan shirin ba.
Ko laifin waye?
Laifin duka ne, da mu da su. Mu ba mu tsaya mun yi biyayyar da ya kamata su yi mana ba, sannan su kuma ba su san mu mu gaje su, sun fi son maybe ƴaƴansu su gaje su. Ko yanzu kansala nake so in tsaya idan na je wurin waɗannan mutanen da kake gani na nema su taimaka min, ba za su taimake ni na zama ba.
Dokar ƙarfafawa matasa gwiwar tsayawa zaɓe na cikin dokoki 12 da Majalisar Dokokin Najeriya ta miƙa wa shugaba Buhari domin ya rattaba musu hannu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya taimaka, kada dai a shafa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 11 da minti kusan 20 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Safinatu Sadaso dan gizon gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ci gaban tattaunawar da nayi da wata matashiya yar shekara 23. Wato Malama Zahida Ahmad wanda tace tana da sha'awar noma tun tana ai karamarta a dalilin lambu da ta tashi ta gani a gidansu. Malama Zahida dai ta kammala da jami'a kuma a maimakon ta zauna tana jiran aikin gwamnati sai ta tsunduma harkan noma inda tace tana noma albasa, karas da hatsi kuma alhamdulillahi tana ganin amfanin abun. A hiranmu ta makon da ya gabata mun tsaya inda take fadin albarkar da noma yake da ita. Yanzu mu ci gaba daga wannan tambayar da na mata. Ta wace shawara zaki ba manoma ko kuma in ce matasa na ƙasa da shekarun ki ko waɗanda suka fi ki shekaru? Wane shawara zaki ba su akan noma ganin cewa yanzu kina ce kina fadin cewa noma sana'a ce da ke kawo arziki?
Shawara da zan ba manoma ƴan uwana shine da kuma matasa su ma duka ku kare kima saboda noma akwai alheri da albarka a cikin ta wanda kin san ta ne ni da magana ce. Idan akwai manomi da ke kiwon kifi tare da hatsi to ruwan kifi ba abin zubarwa ba ne don babu taki kamar shi da ayin siya sun haka da shi. Su kuma matasa ƴan uwana a yi ƙoƙari a daina cakuɗe na sana'a ɗaya a rinka ɗan bubbuɗewa ana shiga wasu fannonin da ba su cika yawa ba. Ba a ce sai fashion ba, a'a sai wannan wancan dai. A rinka ɗan
ba gyaran kwalliya da yanzu kowa ya koma gyaran kwalliya. Ɗinki noma ma sana'a ce da za a yi kuma tana kawo riba.
Yawwa, to noma ma ita ma wata sana'a ce da za a yi kuma tana ba da riba, akwai riba, akwai albarka cikin ta.
To yanzu ganinki matashiya, wanne taimako kike bukata daga gwamnati?
To ina neman taimakon ƙarin jari gaskiya ba zan yi ƙarya ba da ƙarin shi saboda ina da bukatar faɗaɗa girman gona na nan gaba saboda akwai plant da yawa da nake da shi nan gaba da nake son yi.
To shirin da gwamnati ke yi na taimakawa manoma kina ganin shirin ya kai yana kai ma kowane manoma ko kuma shirin yana da amfani yana manoma na amfana da shi?
To wasu na amfana da shi gaskiya, wasu kuma wasu na amfani da dukkan sanin su dai na cancan tun iyaye da kakanni amma wasu gaskiya ba laifi suna amfana da shi.
To Malama Zahida, duk kun noma albasa, kin ce min kina noma albasa, su karas, alayyahu. To idan har ku kai kasuwa ba ta yaya kuke aje su kafin ku kai su kasuwa?
Idan ba ku kai kasuwa ba, yawwa, su hatsin su muka aje su a rumbu, su kuma albasa.
Rumbu-rumbu irin wanda na sani na da wanda ake yi a ƙauye? Ko ku wani rumbu ne na zamani kuma yanzu?
Wani rumbu ne na zamani da ake kin ga ba ma cire su, ba mu kakkaɓe su daga jikin asalin inda aka fiddo su, ina barin su irin a jiki haka saboda akan yashi haka kin gani, saboda kai ya abin nan kai ya baci ba za a rinka dan dudduba haka lokaci lokaci haka kuma na barin iska yana shiga haka.
Rumbun kuna yi da kanku ne koko kuna saye ne?
No, muna sa a yi ne.
Yanzu kamar ma'aikata nawa suke aiki ƙarƙashin ki?
Ma'aikata ne ke aiki ƙarƙashin na sun kai 7.
Kuma duk kina biyan su duk ƙarshen wata kina biyan su lafiya lau?
Ina biyan su lafiya lau, alhamdulillah. Ko sunan gonan ma is registered. Yawwa, dole za a biya su saboda wasu ɗin ba wai kasan su ba ne, sun zo su yi aiki da kai ne. Wasu kuma sai damina ma idan sun shigo ake haɗuwa su yi aiki.
Mun gode ƙwarai da fatan nan gaba za mu ƙara hira da ke lokacin kin aje gonaki 10 ko 20. Mun gode ƙwarai. Tattaunawar da nayi da Malama Zahida kenan, da fatan masu sauraro sun ji kuma sun ƙaru da wannan tattaunawa. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin.
Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Safinatu, Safinatu dai bata yi nisa ba, ga ta nan da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aikowa ta hanyar email.
Sakon farko ya ce masu iya magana sun ce fata na garin Lamiri, Allah ya sa ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da takwaransa na Amurka Donald Trump a birnin Washington DC ta amfani kasar mu Najeriya, musamman a fannin tsaro, kasuwanci, zuba jari da kuma tattalin arziki. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Muna taya ma'aikata murna zagayowar ranar 1 ga watan Mayu, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ma'aikata ta duniya. Da fatan za a yi bukukuwan wannan rana lafiya, Allah ya sa haka, amin. Sako daga Umar Bello Modibbo Wuri Birji. Hakika mun gamsu da batutuwan da shugaba Buhari da shugaba Donald Trump suka tattauna akai jiya a kasar Amurka, bayan da shugaba Buhari ya amsa gayyatar da shugaba Trump din yayi masa zuwa can. Fatan mu dai shine Allah ya sa mu ga tasirin wannan ganawa a zahiri, ba wai a rubuce ko a fatar baki kadai ba. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sako na gaba yace fatan alheri VOA Hausa, dan Allah ku taya mu cigiyar dan majalisar mu na jiha mai wakiltar Dambam da Gauda Jalam, wato Honorable Idris Buba Idris. Dan kuwa mun ga lokacin da ya dace mana aiki ya fara kurewa bai zo yayi ba, ko dai dama kura aka rufe mana da fatar akuya muka zaba. To Allah shi kyauta, amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Sai sako daga Rulwani Ibrahim London Uba Adamawa, yace salam sashen Hausa na murya Amurka, yau take ranar ma'aikata, muna yi wa daukacin ƴan Najeriya fatan alheri, kuma muna so mu yi amfani da wannan damar wajen gira ga gwamnan mu da ya dauki ma'aikata musamman matasa da suka kammala karatu, tare da kyautatawa albashin ma'aikatan kananan hukumomin. Sako na ƙarshe ya ce assalamu alaikum VOA, ƴan Najeriya muna alfahari da kalaman shugaba Donald Trump kan sha'awarsa na zuwa Najeriya a matsayinsa na farar fata ba Amurki. Sako daga Sufyanu Gumul Zangon Daura.
To madalla, kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido akan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau Talata akan wani rahoto da daraktan ta ya gabatar a shekarar 2015, wanda ya nuna cewa babu wasu kwararan alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaka da kera makaman nukiliya bayan shekarar 2009. Rahoton wanda shugaban hukumar makamashin atom ta kasa da kasa da ake kira IAEA a takaice, Yukiya Amano, ya gabatar, ya kawo ƙarshen binciken da aka kwashe fiye da shekaru 10 ana yi game da zarge-zargen cewa Iran ta yunkurin kera makaman nukiliya, abinda Iran din ta sha masantawa. Wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 26, ciki har da ƴan jarida su 9, wasu su 50 kuma sun jakkata, ciki har da ƴan jarida 5. Kungiyar ISIS ta kamfanin dillancin labaranta ta dauki alhakin kai harin mafi muni da aka taba gani akan ƴan jarida a Afghanistan.
To a gaishe ki da takaitattun labaran, muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da dare ku ji mu da shirin mu na ƙarshe a yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abinda ya fi daukar hankalinku a ganawar shugaba Buhari da shugaban Amurka Donald Trump jiya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Maryam da Sa'ida da ta shirya shirin, da kuma Vasco engineer mu alheri ke muku fata alheri, sai a saurari shirin yau da gobe.
down with the world.